sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye shirin da muka ce mukan tsuguna domin kwance daure-dauren da aka yi mu an karar da mahukunta tare da wayar da kan talaka Muzammil Ibrahim ya kasai sunana kuma ni zan ragamar wannan shiri alhamdulillah a cikin wannan shiri kamar kowane mako muna tare da honorable Amanul Aman Muhammad wanda yana tare da mu honorable barka da zuwa
Muzammil assalamu alaikum
to sai kuma masana doka barista Umar Usman dan Baito barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to sai kuma comrade sarkin gogormaya shi ma ayo Allah ya damu da shi comrade barka da zuwa
assalamu alaikum masauraro
to mai sauraro yau muna da batutuwa da yawa gaskiya kuma gashi lokacin namu sa'a daya bata isa amma dai zamu abinda ya samu bara mu fara da honorable Amanul Aman Muhammad kan batun rufe iyaka da gwamnatin tarayya ta yi an rufe boda ana ta cewa nan da January gwamnati za ta bude maganganu iri-iri to kuma sai muka ji gwamnatin da kanta tace ta yadda sakamakon korafe-korafe da ake akan rufe iyakan nan cewa rufe iyakan nan ya jawo hauhawa farashi gwamnati da kanta ta yadda honorable ya kaka wannan kalamai na gwamnati ta amince
to Muzammil ita kullun gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata
gaskiya ne
wannan na fada maka rufe boda da aka yi abinda ake cewa land borders duk ba anan gizo yake saka ba duk inda ka sani a white ports din nan anan gizo yake saka amma ita gwamnati ta rufe idan ta kula land borders ta bar waɗancan white ports din ana important din duk abinda aka ga dama ai dole a samu inflation
hawa farashi
dole ne a samu hawarin farashi saboda kasuwa ce ko ba gane ba abinda ake cewa competitive market muke yin gasa tsakanin mu da waɗannan kasashe na West African countries
kasashen yammacin Africa
yammacin Africa amma aka zo aka ce a rufe saboda haka kuma ka san akwai abinda ake cewa monopolistic economy lokacin da
gwamnati ta tattalin arzikin da
mutum ɗaya yake kara kai na a kasuwa duk lokacin da mutum yake kara kai na a kasuwa sai yadda ya saka farashin kayansa so babu wannan gasar Muzammil shi yasa kaga misali yanzu wanda nake faɗa maka suke importing diesel
masu
shigo da shi kaga gwamnati tana ba su farashin dala a ka'ida kuma ba abin da aka ƙara musu amma yanzu duk lita ɗaya sun ƙara naira 40 saboda haka kuma tattalin arzikinmu ko ba gane ba yayi relying akan abu guda biyu yayi relying akan generator yayi relying akan diesel saboda haka kaga diesel ya tashi kaga dole abubuwa su yi wannan yanzu rija za a yi mun ta burtsatse sai da aka ƙara mun kuɗi da nace me dalili ya ce ai diesel ya ƙaru
suma
da diesel za su yi amfani kaga wannan kenan na biyunsu kuma Muzammil da abin da kullum zai baka dariya na ƙasar nan cewa aka yi ana smuggling din mai through land borders
ana shigar da mai
ana fitar da mai ka gane taɓa rauniya hanya amma abin da zai baka mamaki alƙalama da NBS suka birar
hukumar
ƙididdiga sai ya zama a wata uku baya wanda an rufe land borders sun an rufe komi sai gashi Najeriya bata taɓa shigo da mai irin wannan wata uku din baya ba mun shigo da mai na akalla kusa da 1 trillion
shi ma na
kusan
smuggling din
a'a importation na mai
oh na kaida
na kaida so zaka ga averagely muna shigo da mai na kusan $1 billion a month
ya ninka
a'a ya karu so kaga an bar jaki ne kullun ana dukan taki abinda zaka lura da shi maybe man nan ba a shigo da shi ba maybe mutanen da ake ba dala nan abinda ake cewa round tripping suke so kaga duk irin waɗannan abubuwa muke ankarar da gwamnati ayi abubuwa wanda za su bunƙasa tattalin arziki ba abubuwa ba wanda za ka kawo policies wanda za su gurguntar da ƙasar ko ba gane ba su sa mata matsanancin talauci ko su kai ma ƙasar ga durƙushewa baki
ɗaya Allah ya sauke bari in je gabarinsa muna batu ne na rufe iyakoki da aka yi ta surutu wasu suna cewa sun karye gwamnati kuma tana cewa a'a yanzu ne ma take samun kuɗin shiga amma kuma yanzu suke cewa da bakinta ta yadda kayan masarufi da abubuwa sakamakon wani abin da ya faru ne kuɗin su ya ƙaru barista
to dama kamar inda masu iya magana suke faɗa cewa ala kulli halin ita gaskiya duk inda aka bibiye ta to za a gane gaskiya ce ita kuma duk abin da yake ƙarya ne shi ma idan ka bi diddigi zaka gane cewa ƙarya ne to zaka ga masu sharhin al'amura sun ta kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya cewa a buɗe wannan bodojin kasancewa shi rufe boda ba zai haifar wa da talaka ɗa mai ido ba saboda ita kamar inda kowa isani cewa da ƙasa da ɗan adam ba yadda za a yi mutum ya iya rayuwa shi kaɗai ba tare da samun taimakekeniya da karagowa wurin makotansa ba kuma a ƙa'ida ta harkar tattalin arziki akwai abin da ake ce masa demand and supply ka gane ko idan wanto a kasuwa bukata ta yi daidai da yawan haja a kasuwa. To amma idan ya zamanto bukatar mutane na siyan commodity hajjoji da za su yi amfani da su ta yi yawa amma babu wannan haja da yawa a kasuwa, to dama dole farashi zai tashi. Kuma abin da ifari kenan, tunda an kukkulle kofofin nan, duk abin da talaka yake yin amfani da shi, wanda kuma daga kasar waje ake shigo da shi, koda wannan abun baya daga cikin contraband, abubuwan da gwamnati ta haramta shi, kaga an kulle wa talaka damar samun wannan abun, saboda haka dole wannan abun zai ta hawa. To kuma Allah ya bayyana cewa ita kanta gwamnati da kanta ta gano cewa wannan kulle kofar ya haifar wa da al'umma da talakawa sake shiga cikin kuncin rayuwa. To kiran da muke yi ga gwamnati shine, dama amfanin kowace gwamnati a ko'ina a duniya shine ta dauki matakan da za su zo wa da talakawa da sauki, kuma su dauki matakan da za su yaye wa talakawa kunci da damuwa. Saboda haka gwamnati ta shiga ta yi karatun ta nutsu gaba, ta kaucewa dauka irin wannan matakin da zai kara wa talaka kuncin rayuwa. Tunda duk sanda aka ce kayan masarufi sun karu, farashin sa ya ƙara a kasuwa, to ba wanda zai wahala sakamakon wannan kamar talaka. Saboda shi babban ma'aikacin gwamnati da babban mai arziki wani ma baya ji a jikin sa yana fitar da kuɗin da yake fitarwa na mas'uliyar yau da gobe, saboda ba ma ganin kuɗin yake yi a gaban sa ba. Wani cinikin yanzu tunda ya koma online ake yi da waya da internet, zaka sai abu ka tura kuɗin ta wayarka ko kuma ta internet, ba ma za ka ji ka fitar da kuɗin ba. Amma talaka da ikar 2018 ɗin sa albashi, sannan kuma duk abin da yake siya a kasuwa farashin sa ya hawa, to sai kaga wannan albashin nasa shi ba zai iya raka shi koda rabin wata ba, kuma ya kare wata da dubga dubgan bashi. To saboda haka muna fatan gwamnati za ta kiyaye a gaba, ta kaucewa daukar dukan wani mataki da zai kara jefa rayuwar al'umma.
To Allah ya sa ita gwamnatin da ake ta kira har ta gamsu cewa ta gano inda matsalar take, Allah ya sa ta dau mataki. Comrade, ka sha magana kai ma, ka sha kumfar baki akan wannan batu na rufe boda. Gashi gwamnatin yau da kanta ta ce ta yarda sakamakon rufe bodan ne kayan masarufi na rayuwa suka yi tsada. Ya ka kalli wannan kalamai na gwamnati?
Wato buzan miltin asali, idan ka kalli yadda masana suke kallon mas'ala ta rufe boda a ƙasar nan, kuma duk wanda ya tsaya ya kalli wannan abun duba na basira, ya cire dukkan wani abu da yake san zuciya, yake na san zuciya a cikin ransa, ya tsaya ya kalli wannan abun duba na hankali, duba na hikima, duba na ilimi, ya san cewa gabaki ɗaya wannan abun ba shi da alaka da cigaba. Abu ne wanda masana a ƙasar nan sun dade suna magana, abu ne wanda yake da alaka da siyasa, kuma duk abin da yake siyasa ne daman ba a yi shi don cigaban ƙasa ba. Kuma abin wato akwai wani wasan kura da ake da hankalin talakawan Najeriya akan wannan mas'ala ta rufe boda. Kirikiri zaka tadda mutum masani ne, amma saboda tsabagen son zuciya zai zo ya zauna wai yana gaya maka muhimmancin rufe boda.
Kuma rufe boda nan
ba magana alƙaliman ilimi bane, ai ilimi, amfanin ilimi, wato shi ilimi yana dacewa da hankalin masu hankali. A duk duniya ilimi yana dacewa da real action, abin da yake faruwa a zahiri. In ka zo ka ce rufe boda yana da muhimmanci, talaka kullun ji yake a jikinsa, kullun nutsewa yake, fadawa cikin ruwa yake. Kuma malamin Zambil, akwai abubuwan mamaki akan wannan mas'alar rufe boda. Wai me yasa mas'alar rufe boda nan ya fi daukar hankalin gwamnati fiye da komai a kasar nan? A kasar da satar mutum ba komai bane, satar kudin gwamnati ba komai bane, ka ji mutum ya zo ya zauna yana maka maganar China. Barin baka wani misali, idan yanzu ina aiki a kamfanin Kamalan Muzamil, kawai lokaci daya ba tare da na binkici ya kake gudanar da al'amuranka ba, ba tare da na binkici yadda kake aikinka ba, a matsayina na yaranka kana biya na albashi ba ni da kosisi, lokaci ɗaya kawai sai in zo in ce ai na bar aiki a kamfanin ka, zan je in dogara da kaina. Kaga me zan yi? Zan fada cikin wahala ne, saboda ban tanadi komai ba, ban yi wasu abubuwa ba. Amma ka ji mutum ya zo yana gaya maka ai China tayi, ai China tayi, amma a matsayinsa na masani ya kasa tambayar kansa kafin China ta rufe boda me tayi. China ba ta wasa da mas'ala ta cin hanci da rashawa. Duk ƙasar da zaka ga cewa an rufe boda ko kuma an dau mas'alar rufe boda da kyau, to sai an yi maganin cin hanci da rashawa. Bodan da ake magana rufe ta kwanan nan, wani senator daga mazaban shugaban kasa ya fito ya ce ƙarya ce, dan majalisa ne daga mazaban shugaban kasa ya ce ƙarya ce. Sannan kuma Malam Muzamil, idan ka tsaya ka kalli shi shugabanci a kowane lokaci, ana shugabanci ne leadership by example, ka kwaikwayi shugabanka. Idan wanda ya ce ya rufe boda ya rufe ne dan a gyara tattalin arzikin Najeriya, ka kalli shi a karan kansa yana kokarin yin amfani da kayan cikin gida.
komar ba sa yi ne ba sa tun shikafa ya
malam zamin mun ce da duk mutumin da ba zai iya hutawa a Najeriya ba ba za a iya duba shi a Najeriya ba bai yadda da ilimin Najeriya ba akan ƴaƴansa babu yadda za a iya cima shinkafa kura ko ya cima tarano ina ka gane ko
uwansa kuma za ka
ka gane da uwansa ka gane ko ka gane ko
to mutanen da suka tafi
fati fati to amma wai kuma wai sai a dawo wai saboda
an ce suna can din ne ba zai din ya kama
ba maganar wannan bane malami zan masalan nan ta rufe boda mun gode Allah kuma kullun maganar da muke fada waɗansu suna ganin cewa ba haka take ba yau daga bakin ministan kudi Zainab Shamsuna ta fito ta fada masalan rufe bodan nan ya janyo wa talaka ƙarin farashi na kashi 11.6 kaga ai bai shafe su ba jikin talaka ne yake ga masa sannan kuma a samu waɗansu mutane marasa kunya wanda kullun ana cikin wannan wahalar wai kaji mutun yazo ya zauna da sunan fashin baki ko da sunan masanin tattalin arziki wai yazo ya zauna yana ga yama muhimmancin rufe boda shin China da ta rufe boda megawatt do take generating China da ta rufe boda shugaban kasar China yana ta dawowa Najeriya ko ta bota kasar a duba shi China da ta rufe boda ka je ka ga shin China cin hanci da rashawa laifi ne a China ko ba laifi bane a Najeriya cin hanci da rashawa ba laifi bane in kana da
uwa
laifi aina laifi aina mu tsaya mu ga kan mu
gaskiya mutumin da ke ba laifi bane ya zama
to bari in ga ma bari in ga maka dalilin da yasa na ga ma
laifi bane
a doka laifi ne
a doka cin hanci da rashawa laifi
amma a zahiri fa
a gudun ga mutane da waya wanzu suna tsayuwa shari'a ana tuhumar su da laifin cin hanci da rashawa ta kai jallin akwai gwamnoni guda biyu Reverend Joli Inyami da kuma Dare wanda duk kotu ta same su da laifin cin hanci da rashawa ta daure su wanda kuma lokacin da aka kama su sanatoci ne masu ci saboda haka ni ina ga abin da kwamarit ya kamata ifada shi ne akwai zargi da ƴan Najeriya suke yi cewa shi yaki da cin hanci da rashawan nan wani sa'in akwai waɗanda ake gani shafaffu da mai da kuma ƴan bora akwai waɗanda idan suka yi to ba irin mataki daya ake ɗauka akan kuma ragowar waɗanda suka yi ba
kamar yanzu
amma dai a doka kuma ka kuma kamar yanzu misali idan ka kalla ka daga mahangar shari'a addinin musulunci akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne na wacce tai sata kana ji ko Fadimatul Makazumiya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda ya halakar da mutanen da suka riga ayyuku in babban mutum ko dan manya isa ta sai ya kyale shi wa iza saraka zaifun aqamu alaihi alhadda amma in karami yayi sai a tsayin mar da hukunci to ni ina ga a Najeriya kamar abinda yake za a iya cewa akwai waɗanda suke kusa da mulki in suka yi ba daidai ba ba a fiye daukar mataki mai tsauri a kansu ba amma waɗanda suke ƴan adawa ko kuma wanda yake talaka fitik idan yayi sai a dauki mummunan mataki a
kansa yanzu barista dan girman Allah ya kamata a dube mu a mana magana cin hanci da rashawa mutun yana da case a EFCC kotu ma ta bada umarnin a kwace gidajensa a dauko shi yana da wannan case din amma mun bihimmin tukuici maka tona rabul tukuici da kujerar minista a cikin gwamnati kuma a da amana magana cin hanci da rashawa laifi ne
ai ka gane ko ka gane yana cewa tsabar sakaci ne zaka ga
tamka ba magana sakaci in kace sakaci that is mean ba asali abu ne wanda bari in ga maka ana sana ake yin shi a cikin kasar nan in ka faka manta shugaban wata jam'iyya ya tabu fitowa karakara ya ce din laifinka in ka da jam'iyya kaza laifinka na cin hanci da rashawa an yafe maka wato ka gane ko cin hanci da rashawa a yanzu a kasar nan ko ina ci ake yi ko ina ci ake yanzu nan jiya jiya nan nake
mun ci ka so sabu mai inda yake mun kaikai in ka duba wannan satin ga barista da akwai charges wanda ake dropping wanda ake musu yes da Diziani da manager Fidelity Bank din da MDs EDs na NPC sorry da sauran su sai ga shi an yi dropping charges sai ga shi na fada maka dan takara gwamna ko ba gane ba na APC shi Dauda Lawan na zamfara sai ce shi abin shi ba kansa ya daure mushi kai da yake ta ni gani tun da ake shari'a nan ban taɓa fasa zuwa kotu ba amma waɗancan an yi dropping charges against them ko ba gane ba mu kuma da nake zuwa har yanzu shi charges din yana kansa shine wata jarida da caption da Ziani za ta komo APC
amma wannan rabul wani hanzari ba gudu ba na karanta wannan labarin ita EFCC tana cewa wai ba dauke musu laifin akai ba a raba shari'ar akai saboda shari'a ba ta tafiya yadda ta kamata shi yasa aka rarraba
hukuncin to ai ba ka sani ba Muzambil tunda aka fara shari'a ma ba sa zuwa kotun kamar yadda kwamar da ke fada where are these people where are they kuma gane ba sun wuce dokan ne ai ba su wuce ta ba duk inda duniya akwai abin da ake cewa red alert a Interpol in ka sa red alert din sai an kama mutumin nan ko ina yake a cikin duniyar nan kuma mun yi signing extradition treaty misali da Dubai yawanci suna can yes da US mun yi
da kullun kan ba sa kawo mana su irin mutanen
ka gane ai shine kaman kuma da yake fada an bar jaki ne kullun ana dukan ta
kuma kasashen da kasashen wannan honorable kasashen nan fa da kake gani suna da bayanan sirri akan me yake faruwa a kasar ka ana kawo musu
sun mafiya
kuma duka masu ni ba ka sani cewa cin hanci da rashawa a Najeriya in karanka ya kai tsaiko baka cikin waɗanda
za a shine wannan
yanzu barin ba ku
wani minister na Britain yace Nigerian are fantastically corrupt yake fada Queen Elizabeth
shine haka wanda aka sato maganar aka kawo
wannan musamman a wannan lokacin I'm telling you din lalacewar cin hanci da rashawa a lokacin Obasanjo da Jonathan a yanzu ta fi lalacewa fiye da da to a yanzu barin ba ku wani misali yanzu karshen rainin hankali wannan rabin shekaran jiya jiya nan nake ji akwai wani mutum a cikin prison fa a cikin prison wani Mr. Hope Olusegun Oroke yayi damfara ta naira miliyan 600,330 damfara aka kai shi prison aka daure shekara 20 amma a cikin prison din ba ma idan damfara ne ana dan damfara ne yayi damfara ta waɗannan mahaukatan kudaden a cikin prison fa a cikin prison a nan kasar a cikin prison aka kai masa computer ya ci gaba da aikin sa ya ƙara yin damfara ta naira miliyan 100 kuma baka ji an kama kowa ba kun banda EFCC kwanakin bayan naji suna bincike akan abu kuma finally ba za ka ji ra'ayi hukunci ba
Allah ya kyauta a baran dawo ga honorable kafin je ga barista honorable a wannan makon da ya gabata
na'am
rikici ya bulle tsakanin Muhammad Bello Matawalle gwamnatin jihar Zamfara da kuma tsohon gwamna Abdulaziz Yari na cewa shi gwamnan yanzu yana zargin tsohon gwamna duk sanda ya shiga jihar sai an yi kashe-kashe wanda ta sa haye barazana cewa duk sanda ya ƙara shigowa ba bisa doka ba zai sa a kama shi to ana tsaka da haka shi kuma Abdulaziz Yari tsohon gwamna ma sai ya ce ma shi ma ba mata wannan yake ba ai hakokin sa ma ko biyan sa za a yi
gaskiya ne
ko da sai shi kuma gwamna ya tura da majalisa aka yi doka amma daina biyan gwamnoni kudin pension su da ake ba su naira miliyan 10-10 duk wata
gaskiya ne
mutane sun yi murna da wannan abu ban sani ba ka fahimci wani abu a murnar da ake yi bisa wannan dakatar da dokar da aka yi
to a murnar da mutanen kasa suke da kuma talakawa shine waɗannan kudade wanda gwamnoni suke yi kansu doka ko ba gane ba kudade ne na cuta yanzu misali in ka duba gwamnonin nan mutum ne aka bashi statutory allocation ya sace su
me kenan statutory allocation
kudade da ake basu daga federation account
kudin gwamnatin tarayya
yau aka bashi kaso na jiha aka bashi kaso na kananan hukumomi ya kwashi yazo kuma na fada maka ya dubga wa jihar sa bashi yazo duk kungilolin da ya bari ya bada ayyuka substandard amma kuma yazo
ya
basu da inganci amma at the end of the day yazo ya sa majalisa ta yi mishi doka ko ba gane ba ya debi irin waɗannan makudan kuɗi shine nake fada maka ƴan majalisa ma shine suke nema abin da suke cewa financial autonomy suke nemo kansu
yanzu basu ƴancin kuɗi su ma
a basu sannan su ma judiciary suke neman wannan
bangaren shari'a
shari'a kowa abin da yake so yanzu a kasar nan ya ci karansa ba babbaka shikenan talaka mutum miliyan 200 ko ba gane ba mu ci gaba da bautawa mutum 2000 abin da yake faruwa kenan kar ka manta akwai doka Muzammil ta Revenue Mobilization and Fiscal Commission ta fada kowanne governor da kuma kowanne dan majalisa kowanne kuma kowanne political office holder in ka gama teniya dinka ga abin da za a baka na severance gratuity dinka amma ina fada maka an dauki wannan doka ta revenue mobilization an yi faceli da ita kamar yadda kuma da kike fada daga barista ba mu amfani da gogin kasar nan wannan ina fada maka yana daga cikin abin da aka bawa shugaban kasa over watin ya zance maka ne aka bashi ƙuri'a muka fito muka zabe
shi babu
da mutum kyawun zato saboda me mu samu canjin da muke bukata shine kasa a samu daidaito a samu adalci duk kasar da babu adalci Muzambil ba inda za ta ci gaba haka za ta rushe saboda ka in ka duba yau dan majalisa kawai yana bacci ko ba gane ba yana munshari yana zubar da miyan bacci ka gane ya kwashe maka naira biliyan 14 da 1500 a wata
biliyan 14
miliyan
14 miliyan 14
ne 14 million naira 14.5 shi kadai
yanzu kamar jihar Zamfara an yi lissafi
shi da nake nuna maka ai misali ai ba wannan lissafin ba jihar Zamfara sai ka duba ka gani nawa aka ban mata bashi
tana da bashi ita ma aka ban
mata over 100 billion sai ka duba billion eh sai ka tafi Bauchi state nawa aka ban mata bashi sai ka tambi Gombe state nawa aka ban mata bashi ina fata ka gane saboda haka waɗannan abubuwa ka gane shine nake faɗa maka kullun kamar yadda muke zance an bar jaki ne ko ba gane ba ana tukan taki an bar magana canji yanzu APC canji an jinginar da ita an koma next level ba kai wancan canjin ba amma ka koma next level saboda haka next level na ina saboda haka in ka duba a ce yau mutum kawai kana kwance bayan ka durkusa da jihar nan kuma ka zo ka ce a'a kana neman government a dauki naira miliyan 10 a baka banda motoci fa Muzammil sababbi banda kuku banda orderly banda driver sannan kuma banda zuwa turai so saboda haka wace irin kasa ce duk duniya a ce wayo mahukunta ba asibiti guda ɗaya da za a duba mahukuntan mu guda ɗaya daga kama shugaban ƙasa zuwa dan majalisar tarayya zuwa dan majalisar jaha sai dai ya tafi waje to kaga irin wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Allah ya kyauta bari je gabarin sa wannan batu ne da ya shafi doka kuma kai lawyer ne majalisar jaha ta yi doka ma cewa su waɗannan tsofaffin gwamnatin ma a daina ba su ma miliyan 14 kamar yadda honorable ya fada zamfara tana da gwamnati guda uku kuma kowanne yana karɓar miliyan 14
a miliyan 10
dai miliyan 10
saboda haka da ake lissafi abinda za su karba miliyan 700 musamman
miliyan 700 a shekara
abinda nake faɗa maka duk zamfara ba inda zaka je ka samu asibiti a wannan shekarun wanda zai baka panadol ko wanda zai treatment ɗinka na faɗa maka kamar in yanzu in ka samu kidney failure na faɗa maka su suka fi kowa faɗuwar jaraba a Najeriya mutum 10 daga zamfara ba su samu jami'a ba amma ga
wannan
a wannan a bara to da kuma baran bara amma yau ga mutum hudu ko uku ko ba gane ba sun kwanta akan naira miliyan 700
Subhanallah. To barista ka kallon mana doka da wannan dokar. Me doka ta ce akan wannan kuma akwai yuwar kuskure ko addinin ta ma a Najeriya gaba ɗaya?
To da farko abinda nake so masu sauraro su fahimta shine a Najeriya akwai doka da aka yi mai suna Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission Act wanda ita wannan doka ita ta kafa wannan commission din hukuma sukutun da guda da za ta kula da yadda albashin shugaban kasa, yan majalisa, ministoci, gwamnoni da ragowar manya-manyan mutane kamata ya kasance duk wani mai rike da madafin iko da ma yadda ya kamata a raba arzikin kasa sannan kuma me da me da me ya kamata a yi to saboda haka ita dokar nan ita kuma ta ware wani fansho za a bawa su waɗanda suka rike waɗannan manyan mukamai lokacin da tenuwar su ta aiki ta kare to amma zaka fuskanci akwai hadama ta dan adam kullun baya koshi da abin da ya samu kokari yake sai ya kara handumo wani ya kara wa kansa kamar yanzu idan ka kalla abin da yake faruwa a Najeriya zaka ga al'umma waɗanda suka fi yin kuka da su sune gwamnoni zaka ga bangaren majalisa so suke gwamnoni su dinga basu kudin su bangaren shari'a so suke yi gwamnoni su dinga basu kudin su da ake turuwa daga local government haka local governments kowace mutane da yawa suna da yakinin cewa rike kudin da local government ake yi musu jahohi da take rike kudin local government shi yake dada jefa al'umma a cikin fatara to amma sai gwamnoni tare da cewa akwai wannan dokar ta yadda aka tanada albashin kowanne daga cikin su to amma duk da haka ba su koshi ba sai suke kokarin sai sun yi wa kansu kaggindi in sun bar office kuma jahar da suka mulka na shekara 8 ko na shekara 4 ta ci gaba da kula da rayuwar su saboda haka idan ka tsaya jahar Lagos ta yi Ibon yi ta kai majoritin jihohin Najeriya sun yi waɗannan dokokin har kuma jihar Kano a shekara ta 2007 ita ma jihar Kano ta yi doka a dokar da ta yi shine duk gwamna da igama tenuwar salami lafiya to yana da haƙƙi a ɗebi kuɗin al'umma naira miliyan 250 a yi mai gida sannan kuma a yi masa office shi ma na miliyan 90
yana da mukami ne
bacin ya gama gida kenan na kwana
miliyan 200
mai daki 6 amma kada kudin ya wuce naira miliyan 250 gwamna shi kuma ai masa gida dufuti gwamna ai masa gida mai daki 4 ka fuskanta ko sannan da office shi gwamna na naira miliyan 90 saboda haka kuma bayan shekara 4 za a canja mu motoci
guda biyu wai ka ci gaba barista wancan office din da za a yi masa shi gwamna bayan ya soka zai ci gaba da zama ne shi gwamnan da yake kai in ya kasa yin aiki ya rika tura masa office din ya ci gaba da
kawai na shakatawarsa da kuma business din sa
kafin nan za a dinga biyan sa albashin gwamnan da yake kai
kuma za a dinga iya biyan sa irin albashi allowance na gwamna mai ci sannan kuma yana da haƙƙi duk shekara ya zabi kasar da yake so
ai sai mu fito takarar
gwamnatin jiha ta biya mar ya je ya huta sannan kuma yana da haƙƙin a sai masa motoci guda biyu a ɗeban masa direbobi guda biyu sannan da shi da iyalinsa duk wata larura idan ta kama su ko ciwon kai ne in a London yake so a je a duba shi to da dukiyar aljihun talakawa za a yi to kaga waɗannan lodin wannan doka kamar wacce aka yi a jihar Kano to wannan ta Kano fa ta fi ma ta ragowar wasu jihohin tsafta
wannan din da ka
fara wannan ta fi kamar yanzu irin su Lagos ka fuskanta ko irin su Akwa Ibom a Lagos shi wannan gidan bacin wanda za a yi ma a Lagos za kuma ka zabi inda
kake so a Abuja da kuma mota guda shida da kuma irin wannan sufa ta ture albashi da abubuwa to sai kaga talaka wannan fa gwamna da shekara 4 ko kuma shekara 8 to kuma zaka ga talaka wanda shekara 35 yana yi wa gwamnati aiki har ya mutu wani ba zai samu gidan da zai mutu ya bawa ƴaƴansa ba sannan kuma pension sa da gratuity ka fuskanta ko wasu daga cikin gwamnonin sun dauki ma waɗanda haƙƙin pension da gratuity suke bukata su rayu kamar wasu mikiyansu sun sa hanya sun danne yadda talaka zai samu abun nan to kuma idan ka tsaya ka kalli abun ta mahangin doka ita wannan doka da jaha ta yi jahohin Najeriya majority sun yi kadan ne kamar yanzu irin su Yobe su Maiduguri ina ga babu irin waɗannan dokokin da akwai kuma akwai jahohi da yawa ba su waɗanda ba su yi ba waɗanda
suke kamar ita Zamfara a wannan nan na rufin kogi da ko albashi ba a iya biya su ma suna ne
suna ciki duk wanda yayi abun nan wannan fa namu na Kano da na lissafa ma yafi tsafta to kuma fa wannan
wani daga kafa ba kyau duka ba wani a cikin wannan
saboda haka wannan dokar kuma da nake gaya ma a constitutional law a ka'idar doka akwai kasan dokar da jaha da federal government suna da hulumi su yi to mutukar federal government ta yi doka to duk wata doka da gwamnatin jaha ta yi wannan dokar za a yi kifin dinta in abeyance in abeyance za a yi kifin dinta za a jingine ta a gefe ta zama inoperative ba za ta yi aiki ba sai ta federal government an rusa ta an daina aiki da ita
wato bikin magaji a sawun giwa
shine a shari'ance ake kiran wannan abun doctrine of covering the field ma'ana ita wannan dokar gurbin da wata doka irin ta zata zauna ta federal government ta cika wannan gurbin ba ta inda jaha zata samu ta saka gindinta ta zauna saboda haka kaga mutukar wannan dokar da ta jaha aka yi tun daga ta federal government a tsaye to duk wanda ya karbi kwabo magana fi sabilillah in zancen gaskiya
biki to ai sun karba
duk wanda ya karba ya karbe shi ne a dokar da take ba za doka mara aiki a shari'ance
saboda haka ka faɗa haka
yes
shikenan yanzu tunda wannan dokar bai kamata ta yi aiki ba tun daga ta gwamnatin tarayya ba su yi ta ba kamata ya duk wani duk tsohon gwamnati da aka ba shi waɗannan kuɗaɗe da gidajen nan da motocin nan idarar su kenan
wannan shine ka'ida tunda dokar
to ya za a yi wata hanya za a ba a sa su darasu
ga duk wani kamar inda na gaya maka wannan aiki ne na kotu ita kuma kotu is not a father Christmas ba wai ba a zaune take da kazo ta ce waka zo in danka ma kyauta ba sai wani wanda yake ganin cewa an yi ba daidai ba yana da haƙƙi ya nemi haƙƙin kotu ta bada fassara akan wannan dokar me shari'a ta ce akai to in kotu ta bada judicial pronouncement to zaka ga cewa wannan abun nan amma dai wannan doka tunda da akwai ta federal government to wannan tamu ta jaha zata zama inoperative kuma kiran da nake yi ga ƴan majalisa to su bi sahun abin da mutanen Zamfara suka yi
maimakon
na jihar Kano da duk kuma na ragowar jahohi kafin a ce wani ya fusata ya kai kotu su da kansu su sama wa kansu arziki cewa maimakon a dinga ɗiban dukiyar al'umma
ana su ma wanda suke so su yi wa speaker da deputy speaker
su ma suna bukata a wasu kuma
kuma abin da zaka yi kuma abin da zaka yi la'akari
abin da chairman ma na abaji yayi shi ma
to kuma honorable abin da zamu yi la'akari da shi shi ka fuskanta ko a shari'ance bai halatta a ce mutum ya karbi salary guda biyu ba to amma to yanzu kuma zaka ga akwai mutanen da suke sanatoci tsofaffin gwamnoni ba za su irgu ba a Najeriya suna karɓar albashin sanata kuma suna karɓar pension jaha akwai waɗanda suke ministoci su karɓi albashin minista su karɓi kuma pension su na jaha to saboda haka wannan wani irin kashin dankali ake a Najeriya yaushe za a kyale talaka iji daɗi ya mori arzikin Najeriya
babu lokaci
da aka bashi
ina ga kafin shirin namu ya dora ba za mu karɓi wannan sako albashi sai mu dawo shirin namu ya dora
ina masu son koyon ingantaccen turanci a sauƙaƙe ku nemi littattafan MM Haruna suna nan a kasuwa haka kuma shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe mai suna MM Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon turanci daga farko ɗaliban secondary schools IJMB diploma NCE degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko inganta turancinsu da literature ga maza har da mata a ranakun Asabar da Lahadi biro exercise book da textbooks kyauta daga ɗaliban makarantar sannan koyon kwamfuta ma kyauta rubuta daga ɗaliban da suka kammala makarantar. Suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun form da yin register ne kadai a makarantar MM Haruna English Academy dake kusa da makarantar CAS akan Titin Airport Road a ranakun Juma'a, Asabar ko Lahadi kadai. Domin ƙarin bayani a kira 0806 08 08 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kan wannan doka kaza abin da ba rasa da honorable suka ce
wato da farko dai zan yi amfani da wannan dama in godewa gwamnatin jahar Zamfara domin yayi gagarumin aiki ya zama jannamiji a cikin gwamnonin Najeriya saboda ba kowane gwamna bane zai kalli irin wannan ya kauda kai a karan kansa ya janye dan al'ummarsa ya burge ni dan ni akan mas'alar tsaro ma bai burge ni ba irin yadda yayi burge ni akan wannan mas'ala sannan mu da bari dan yi tsokaci kadan akan jahar Kano idan ka kalli wannan dokar an yi ta a shekara ta 2007 ne a lokacin gwamna Ibrahim Shekaru akai wannan dokar in ka tsaya ka kalli wannan dokar duba na basira na farko gwamna Ibrahim Shekaru bai cire wannan dokar ba aka bar wannan dokar ta tafi da mai girma gwamna yazo shi Konkwaso shi ma ya bar wannan dokar bai yi komai akan ta ba ya ci gaba tunda ana cin gajiya haka mai girma gwamna ne yanzu Ganduje yazo shi ma ya bar wannan dokar to amma abin takeici abin da yake faruwa a cikin wannan karan kwanakin baya majalisar dokoki ta jihar Kano karkashin jagorancin Alasarrim suka bude wannan dokar su ma suka cusa kansu the speaker the deputy speaker
amma sun yi gyara ai
saurare ni
idan gwamnati bashi da wani mukami ya samu wani mukami to babu shi
malamin Zamil wannan gyaran canjin rigar mahaukaci ne ka cire rigar ka mai kyau ka dau wata ka yaba ai gyaran da suke bashi da wani amfani sun buda ne sun matsa sun zira kansu ina fatan ka gane wato da suka gyara sai suka sa kansu shi speaker sannan aka saka deputy speaker kaga wannan magana gyaran nan ma bai makamata ma ana kawo shi ba saboda ba wani gyara bane sun yi ne dan su saka kansu inda sun yi ne dan talaka gabaki dai wannan dokar cire ta za ai domin wannan dokar babu kallon talaka a cikin wannan dokar mutanen da ka zo ka roke su zabe ka ba wai zuwa akai aka dauko ka ba akai ma magiya ka zo kai a'a zuwa kai begin mutane suka zo suka zabe ka sannan ka yi wa kanka irin wannan dokar wannan tarihi ba zai manta da majalisar jahar Kano ba karkashin jagorancin Alasarrim saboda so bude wannan dokar da suka saka kansa a ciki akwai rashin kyautawa akwai kasawa a ciki sannan ina kira ga al'umman jahar Kano kowa a cikin wannan jahar duk wanda yake da dan majalisa ya je ya gaya masa cewa idan aka dawo zabe a 2023 duk dan majalisan da bai tashi haikan an cire wannan dokar ba a jihar Kano talakawa sa duk caka su zabe shi kai
yau
gabaki dai a cire ta ba ta da wani amfani al'ummar jihar Kano duk dan majalisar da bai cire wannan dokar ba in ya sake dawowa neman takara ku gaya masa dokar nan
a cire ta
har shi speaker aka ka gane ko
ina ganin ba sauraron da ya kamata
ka kiranye
ba su wa'adi idan ba su je an cire dokar kai a muskira
sannan kalubale ga lauyoyi ga barista nan a zaune lauyoyi kamata yi a ce ku ne kuka dau gabaran gurfanar da gwamnatin jihar Kano akan wannan masalar dokar saboda wannan dokar ka gane ko bai kamata a kalli talakan Najeriya ba ka gane wani abu ai gwamnatin jihar gwamnati tana da damar da za ta tashi haikan a cire wannan dokar ka gane ko akwai raining hankali yanzu gwamnatin jihar Bayelsa lokacin da majalisa ta tashi tayi wannan dokar speaker ya sa kansa a ciki deputy ya sa kansa a ciki kamar yadda akai karkashin jagorancin Alasarrim gwamnatin jihar Bayelsa lokaci daya ya fatali da su yace ba za a yi ba amma ana kyale su akai
na fuskanci shi comrade Bello Basi kiran da yake yi a kamar in na fuskance shi kana kira ne cewa mai girma gwamnatin jihar Kano yi koyi da yadda mai girma gwamnatin Zamfara yayi da shi gwamnatin Zamfara abin da yi tayi madda hankali yana zauna kawai sai ga wasika daga tsohon gwamna yana buƙatar cewa wai ya biya shi kudin sa miliyan 10-10 na duk wata
yace tunda so kaso bi ba haka ba
eh kuma da
an shiga hakin sa
eh da arias in kuma ba a biya shi ba zai tafi kotu to shi kuma da iga haka sai i kirawo ƴan majalisa da abin da deputy governor sa itambe shi ce kana buƙatar wannan kudin ne kai ma an ka fita daga office ji deputy governor yace ni dai a matsayina na gwamna bana buƙata kai kana buƙata yace shi ma baya buƙata speaker kana buƙata yace bana buƙata yace to mu je domin a yi wa talakawa abin alkhairi wannan wannan dokar an dora ta ne akan doran zalunci a cire ta to mu ma kamata yi a cire irin wannan
topic din namu shiga I mun afuwa comrade abubuwan da yawa baran fara da wannan amanar al'amar Muhammad mun kwaso uba idan ba mu yi a gurgurje duk ba za mu kammala su ba kwatsam a wannan mako sai muka ji shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da wasika majalisar dattawa yana cewa su bashi dama su sahale masa ya ciyo wasu basussuka wanda ya taba tura wasikan nan lokacin waccan majalisar karkashin sanata Abubakar Bukola Saraki amma ba su sahale masa ba to yanzu dama an ce majalisa tuwo na mai naci yanzu ya tura musu wasika yana so su sahale masa ya kare ciwo wannan bashi honorable mun sha magana akan cin bashi da Najeriya take wanda tun yana wani mataki yanzu matakin ya fara wuce inta ya ka kalli wannan wasika
to Muzamil wannan musifa ce wannan bala'i ne ba karami ba ga kasa a sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ka san akwai abin da ake cewa talauci to wannan basu suka ba taular ta kasar zazi ba za ta tsaya ta Najeriya kuma za ta tsaya ta al'umma kasar Najeriya shi bashi ko ba gane ba Muzamil kullum muna fada maka a wannan program din a hange na tattalin arziki ba laifi bane
cin bashi
amma bashi wanda zai biya kansa in ka je ka ciwo shi ba laifi bane amma duk bashin da zaka je ka ciwo wanda ba zai biya kansa ba to laifi ne kuma ka tsaya ta al'umma ka kuma ka talauta su
to ita Najeriya duk bashin da take cewa
ba na biyan kansa bane misali yanzu Muzamil in ka dauki kudi misali ka ciwo bashi ka tada a jakuta steel rolling mill a jakuta zai biya kansa misali yau in ka ciwo bashi ina fata ka gane kai misali Mambila gidan wuta na Mambila misali zai biya kansa misali yau in ka ciwo bashi Muzamil kai abinda ake cin super highway sai kai toll gate ka ce a duk wanda ya hawo titin nan ya biya naira 100 ko naira 50 ko naira 20 a shekara 10 ko 20 bashin nan zai biya kansa ba laifi bane Muzamil yau na fada maka in ka ciwo bashi Muzamil yau ina fata ka gane ka gina wadan Najeriya misali gida miliyan 1 gashi nan tsayayyu ka ce owner occupier scheme misali duk gidan nan an gina su ya biya miliyan 2 ko miliyan 3 bayan shekara kaza wadannan gidaje za su biya kansu ko ba gane ba ba laifi bane amma in ka duba Muzamil yau bashin nan da shugaban kasa yake nema da na bayan in ka dora ya kai biliyan 121 yanzu abin da ake bin Najeriya kar ka manta kullu ina faɗa maka
biliyan 121 dala biliyan 100
kware da gaske yanzu abin da ake bin mu ko ba gane ba ana bin mu dala biliyan 85 a yau din nan ka dora mun dala biliyan 30 da yake nema sannan ka dora mun jiya NPC ta tafi ciwo bashi na yin pipeline daga Ajakuta ko ba gane ba zuwa Kano 2.7 billion sannan kar ka manta last month an ba wa Zainab Shamsuna $3 billion a yi transmission na power kar ka manta kuma ita ma bashin kar ka manta kuma an ba Bank of Industry bashi ko ba gane ba na euro $500,000 a dala ko ba gane ba dala $700,000 bankin masana'antu so in ka duba baki ɗaya basu sukan nan sun tafi dala $121 kuma kana da abin da ake ce mono economy gurbataccen mai kawai kake fitarwa Muzamil duk abin da ka sani shigo da shi kake ta yaya za a biya waɗannan kuɗaɗe kuma kar ka manta ban taba ganin gwamnati wanda ba ta waiwaye ba na dauka yadda mai girman shugaban kasa ya ECA wato Economic Advisory Council zai ce assignment na farko da zan baku da ikuto kuma Sara Alade ko ba gane ba wanda zai dauko ta as mai bashi shawara akan tattalin arziki da kuɗi zai ce a'a ku zo yanzu mu abin da ake cewa forensic audit duk ba su suka nan da aka shigo na shekara hudu a duba mun me akai da su Muzamil an ciwo bashi na dala biliyan 50 a shekara hudu ina nuna maka
duk da yake ɗan Najeriya ne suke sauraron mu kutan kutun kuɗin Najeriya nawa kenan
trillion ko ba gane ba trillion
wasu ma ba su san me trillion
to trillion abin da ake bi yanzu trillion 25.7
trillion
trillion 25.7 trillion ake bin mu yanzu in ka duba na maka jama'a
kuma wanda zai ciwo zai ce majalisa nawa yake so ya sake ciwo
yanzu dala biliyan 30 in ka dauke su trillion 15 kenan sai ka dora su akan wancan
eh sun ka wajen 40 dollar ba sun doshi 50 ma
sun doshi 50 Muzamil abinda zaka gane at the end of the day ko ba gane ba in ka duba yanzu alƙalamin mu wanda zamu biya bashi a kasafin kuɗi shine zaka biya trillion 2.4 so yanzu in ka karo biliyan 30 sai ka ga abinda zaka biya bashi 2021 ya kai trillion 3 Muzamil duk a wannan kuma ina faɗa maka babu guda ɗaya kaf a wannan ba suka a shekara hudu babu kilomita 100 na titi na maka wannan ina bugun kirji da aka gama shi ba mu san inda suke ba na farko kenan Muzamil babu asibiti tsayayye ko ba gane ba wanda talaka zuwa kama shugaban kasa ko shugaban kasa kama talaka inda zai je ya samu lafiya babu wata jami'a tsayayya wanda za ta yi gogayya ko ba gane ba babu matatan mai Muzamil kana shigo da mai na dala biliyan 12 a shekara amma babu matatan mai guda daya da aka kira maka babu masana'anta yau kai kake da mutum miliyan 200 kana da mutum miliyan 45 wanda za aikin yi babu wata masana'anta da gina maka guda daya wanda ta dauki mutum 10,000 kusan mil babu wata ina fada maka misali me zan ce ko gada ko ba gane ba waɗannan abubuwa ne wanda ake yawa babu abin da ake cewa misali waɗansu masana'antu wanda za su tallafa wa tattalin arzikin ka
eh amma wannan ruba ka ganin shi yasa suka nemi next level mulki ne biyu wata ila a cikin wannan
mulki da za a shiga kudaden aiki sai bari nuna maka sai ka duba shekara hudu mai akai kuma ina fada maka duk waɗannan abubuwa za ka ga dukkan gillan Najeriya ta fi kowace tsada a duniya yanzu magana ake ta railway kawai kilomita 120 har yanzu a shekara hudu an kasa gama maka Mozambique ziyarar karshe da ya kara zuwa a Michigan sai 2020 April za a gama wannan aiki na Lagos Ibadan
railway line ake ga tana sauri fiye da sauran
ake tunani kaga babu wannan wannan babu wannan rana sai a shekara 20 ko ba gane ba to in ka duba fa har yanzu a 1.5 billion US dollars ake maka su to yanzu in ka duba baki daya da ni da kai duk wani talanka da yake kasar nan yanzu bautawa mutum 2000 kawai yake yi sannan kuma muna bauta tura kuma baka san babban illa wannan bashin ba bari in fada maka ba duba nake ba Allah ya sa mana koda na mutu Muzammil zaka ce na fada nan da 4 years sai an sake devaluation na naira in ba ai wasa ba naira nan sai kai naira 700 zuwa 800 by 2023 naira sai ka bada naira 1,700 sannan za a baka dala 1 duk Afirka na maka jama'u ba currency da ya lalace irin namu mara daraja duk Afirka na maka wannan jama'u
kada Allah ya kai mu kada Allah ya kaddara Allah ya kawo sauci
baran jiga to magana ce ta gaskiya da yakin ta kuma sai bata
subhanallahi Allah ya kyauta barisa ka zo innan abubuwa na cin bashin nan da yadda shi honorable yake hasashen ma ga yadda yanayin zai kasance matakar gwamnati bata yunkuri ta gyara ba ya ka kallon cin bashin da ita waccan wasika da shugaban kasa ya sake aikin majalisa a sake sahale masa ya ciyo basu sukan da waccan majalisa ta hana shi ya ci yanzu ga rama nan yana so ya sake ciwa
ka san a doka akwai wata doka da ake ce mata Department of Office Establishment
Act wata hukuma mai kula da cin bashi
dokar ita ta kafa wannan office din da yake kula da harkar cin bashi sannan kuma a sashi na gida da na waje sannan kuma a sashi na 21 na wannan dokar sai ibawo majalisa tasiri da karfin cewa duk sa'ilin da shugaban kasa ko wata jiha za ta ci bashi to wannan majalisar tana da karfi da za ta iya sawa shugaban kasa bulki ko kuma gwamna bulki mun gani lokacin da gwamna ɗan Rufa'i ya so ici wani bashi tsofaffin sanatocinsa na jiha wanda hatsi ne musu albarkai da suka hana shi sun haka hana majalisa ta yadda da wannan kudurin ciwo bashin wanda shi ma kuma shugaban kasa mai girma shugaban kasa ya yi yunkuri ya ciwo bashi tun shekara ta 2016 wanda a lokacin su bakwala saraki suka hana shi to kuma yanzu shi ne ya kara kunso wannan dai abin da su saraki suka hana shi ya rubutawa wannan Senate President wasika cewa yana bukatar yan majalisa su sa halima domin ya kara ciwo bashi kuma ka sani cewa kafin yanzu shi shugaban majalisa akwai ziyara da Professor Sage ikai masa to a irin jawabi da yake yi bacin ya karbi Professor Sage sai yake cewa to fa shi a fahimtar sa duk wani abu da shugaban kasa yazo kawo masa abu ne da zai ci da Najeriya gaba saboda haka zai rattaba hannu wala nabi wala wata bukata kowace iri ce to kaga waɗannan bashin an shayin magana cewa Najeriya nan da kake gani wallahi ta zama abin tausayi wanda kuma da magana take yi to da kullun a cikin ciwa take wayyo Allah
talaka dai barista
musamman wannan
shine Najeriyan talaka
musamman wannan bashin da Najeriya abu ce mai jiki mai ruhi da ake ganin tafi
su kan da ma barista za ta ganu
da bashin nan ya kusan ya kari da bashin nan ya kusan ya kariya mata gadan baya
ai ya kariya barista
to saboda haka
wannan dallakar ce kawai bata ga mutunciya ba amma barista a kare yake wallahi
ka fuskanta ko to saboda haka kuma a wancan lokacin kasan mai girma shugaban kasa ɗan Najeriya kullun uzuri suke mar duk sa'ilin da aka ce an kasa yin wani aiki an kasa daukar wata gabara da za ta ci da
al'umma gaba ko ta kawo talaka sauki sai a ce su bukola saraki ne sun halafi to yau kuma ba su bukola a majalisa to kaga in su bukola ne matsalan Najeriya to ya kamata yanzu a ga Najeriya ta dauki layi ta tafi sambel to saboda haka dai yanzu wannan batu na cin bashi a majalisa tana kan kadamin tunda shugaban majalisa ya ce duk bukatar da shugaba
ta za majalisa kana nufin za a sa hali
sannan kuma idan ka kalla sashi na 22 na ita wannan dokar abinda take cewa duk sa'ilin da aka ciwo wani bashi ita federal government ita za ta zama to garanto kuma duk sa'ilin da aka kasa biyan wannan bashin to akwai wannan consolidated revenue account wanda da kudin local governments da kudin federal government da kudin state government a ciki ake to shi fatanan za a zo a dumbuzi wannan kudin a biya to kaga yanzu kun ci local government ka dauki kudin ka ciwo bashi ka yi wata jaha ko ka je Lagos ko wani abu ka je kai aiki zamfara ta ko ina talauci an ce har da rabanta ita ba ita kaiwa aikin ba amma har sai an debu na zamfara sai an debu na kunci sai an debu na Kano municipal
ina gari yawa Allah ya kyauta. Comrade, ya ka kalli wannan wasiƙa da bashin da za ka rucewa?
A fahimta ta mai girma shugaban ƙasa ya kamata ya kalli alƙalamin tarihi. Bakin sa ko farin sa? Shin da bakin alƙalami yake son a rubuta tarihin sa ko kuma da farin alƙalami?
Kamar yadda honorable kan shafa.
A cikin wannan ƙasa akwai mutane, a cikin wannan ƙasa akwai mutane da dama waɗanda suke da mutunci, kima da martaba wanda a kullun koda faɗa sunan su kai sai ka ji dan Najeriya tsika jikin sa ta tashi saboda sun bar legacy sun bar abin faɗa sun mutunta talaka sun kare haƙin talaka ta kowane irin bangare sun gyara ƙasar nan ta kowane irin bangare duk lalacewar gwamnatin Obasanjo kwanakin baya anan zauren muka tattauna da barista akan cewa Obasanjo bai bar gwamnati ba sai da ya tabbatar Najeriya ba abin ta bashin ko kwandala sannan akwai
abin
ya ta kowane bangare ka gane ku duk lalacewa zaka ce yau zaka iya tunawa da Obasanjo ta wannan bangaren to amma abin takeici yau kasan nan bashi ake cewa bashin ya wuce kimanin yadda kowane irin kyakkyawan hankali zai tunanin sa ya ce ya dace sannan a kasan nan malami Zamilu duk da irin wannan bashin da ake cewa shi fa talaka kullun nitsewa yake yi a cikin bakin talauci sannan ana hanso kudin nan ka gane ko wato akwai abubuwan tambaya da dama wanda ya kamata a ce an tsaya an kalli abin nan duba na basira haɗin kai tsakanin majalisa da bangaren zartarwa a fahimta ta ba haɗin kai bane da zai amfani talaka daga lokacin da shugabanni guda biyu suka samu haɗin kai karkashin wata yarjejeniya guda daya shi fa talaka sai yadda ta yi
ba aiki da ita masa
ba maganar aiki ba yanzu malami Zamil idan ai kasawa ce ga majalisa ta ce duk abin da shugaban kasa yazo za su sa leto kaga in haka ne kamata yi a soke ta adina yin ta a bar bangaren zartarwa duk irin wayar da suka kawo kawai a dafa ta kasa a ci tunda daman amfanin su su kalla abu su dora shi a mizani na daidai da rashin daidai idan yayi daidai su zartar da shi in bai daidai ba su ajiye shi wato ni a fahimta ta tunda aka yi Najeriya ka cire bangarorin matsaloli na cin hanci da rashawa wanda ba za ka ce babu shi ba domin ya faru a lokacin su bukola saraki amma ba a taba majalisa wacce ta tsaya ta yi aikin majalisa tsakaninta da bangaren zartarwa ba aiki na gaske irin bangaren su bukola saraki amma irin wannan aikin da suka yi kar ka manta a daidai wannan lokacin shi dan Juma Goje yana shugaban kwamitin kasafin kuɗi aka kawo budget aka dauki kashi 66 aka kai jiha daya a kudancin Najeriya kudu maso yammacin Najeriya waɗannan mutanen su ne suka tsaya tsayin daka suka ce a'a sai an ya fito wani abu an kawo arewa amma wannan aikin da aka yi sai aka ce ba su daidai ba yanzu za a kawo waɗanda duk abin da aka kawo za a kawo da kai za a yi sannan ƴan majalisar na arewa suka mara baya an kawo waɗanda duk abin da aka yi duk rashin daidansa za su ce daidai to kaga wannan akwai gazawa da kasawa a cikin wannan lamarin talakan Najeriya yana buƙatar a tausaya masa a wannan lokacin bana jin cewa idan aka wuce wannan matsayin na talauci ban san kuma wani irin suna za a fada nan gaba ba kuma akwai yuwar ramin
da suna da za a fada shine kamar shine fatara
ka gani extremely poverty kenan
Salamu Muhammad kan ya taɓa fada shi
fatara ka gani ko malami Zamil duk kasar da ka samu kanta a fatara kamar yadda honorable ya fada sai an samu mummunar rashin tsaro saboda tsoro zai fita daga rayukan ƴan ƙasa daga lokacin ai da mun me yake janyo tsoro rayuwarka kana tunanin zaka ji dadin ta amma in ba jin dadin ta kake ba zaka ga anan nan zauren na fada cewa ita fatara tana saka kyawun mutumin kirki abu kankani ya maida shi
zama kusa take da kafirci ai
yanzu daga shukowar ada ana samun matsalar tsaro guda daya a kasar nan irin satan mutane da sauran su zaka ga abu ne wanda ake jin shi daidai ko a kudancin Najeriya amma a shekara hudun nan Malam Mizamil Najeriya a yanzu idan baka saka ta a na farko ko a na biyu ba za ta wuce na uku ba a kasar da ake
jin ne na uku a duniya ai yanzu a ta'addanci
to kaga akwai kaga ni a talauci
a talauci kuma na
daya kaga
amma a kasuwanci da yake mai kyau ko mune ne na
kaga dai munci dai ai kasan wannan na so a ce ina nan lokacin da aka tattauno wannan magana wannan fa magana da aka faɗa ba kasawa ne babu inda ake da cheap labor saboda shi wanda zai aikin laboranci ba shi da protection a ƙasa gwamnati ba za ta tsaya ta ce tsayin daka sai an biya shi kaza ba a Najeriya ne zaka zo ka bude company ka zabi mutane su yi aiki awa 12 ka dau abin da kaga dama ka
ba
wai ba wai abu bane wai na ci gaba ba wai abin
burgewa ba burgewa bane gaskiya ne
Allah ya kyauta eh comrade ka dauko abuwa gashi muna da wani batu guda dai zan fara da honorable Amanullah
na'am
shi ma dai a wannan makon sai muka zo ni labari ya fita cewa ministan shari'a Abubakar Malami akwai takarda da aka ce ya rubuta wasu kamfaninnuka za su rubuta takarda ga wasu kamfanoni da ake bin su bashi sai aka ce kuma akwai wasu makudan kuɗaɗe da za a biya su saboda rubuta wannan takardar honorable ka samu wannan labari
to Muzamilu yadda abin yake watin wannan doka da shugaban kasa ya saka wa hannu ita ce offshore and inland basin PSC act wanda na faɗa maka wannan ya dauki dokar musamman saboda muhimmancin ta ya garzaya a Ingila ya kawo shugaban kasa ya saka hannu akan ta to duk akan ta ake kara kaina saboda haka waɗannan kamfanunuwa wanda suke hako mai na Najeriya su ne wannan doka ta shafa wanda ya kamata su ba wa Najeriya dala biliyan 64 abinda muke
musu kenan biliyan 64
yawa saboda haka shi kuma yadda aka kafofin yada labarai da na jaridu suka sai gashi an ce shi attorney general ya dauki takarda ya rubuta wai ga wanda company Trumbull wai su za su je su karbo waɗannan basu suka a wurin waɗancan company kuma za a ba su kashi 5 shine commission din su kashi 5 na wancan 60 billion kana zancen dala biliyan 3 kenan to shi ma yadda kuma wani rahoto ya biyo wannan abu ko ba gane ba ya girgiza shugaban kasa ya ce kawai takarda da za a rubuta page guda 8 a ce zamu ba waɗancan mutane ko wancan company dala biliyan 3 to da Allah attorney general ka je ka waiwayi wannan ka dawo ka duba abun nan da idan basira yaya mutanen nan na farko ba su suka karbo mana kudin nan ba ba su suka initiating doka ba babu su a cikin harka kawai su rubuta takarda duk lauyoyin da suke ministry na justice zaman me suke yi to a ce za a ba su $3 billion amma ka san an riga duk a baya an nuna ku ciya baka ko ba gane ba an yi wannan a wannan gwamnatin akan kudade na abaci da aka karbo daga Switzerland an yi akan magana abun nan ta sha ruwa an yi akan maganar fine na MTN Muzamil shi yasa duk wannan shi ma ya kara miƙe kafa yace bari ya kara wannan rubutun amma Muzamil kaga da ƙasa ce da muka san kanta kuma shugabannin ƙasa ce a gaban su kaga ba maganar wannan $30 billion din kamata yayi shugaban ƙasa ya zauna a ƙasarsa yanzu ba ya sake daukar jaka ya tafi wata Equatorial Guinea ba yace duk kamfanonin nan ku zo me mashiga me mafita kuma akwai still a wannan report din an samu consent judgment sun ce mun yadda to ya za ku ba mu waɗannan kuɗin kun ga dai yadda ƙasar nan take ciki ba a wata duniya take ba tare da ku ake wannan yanzu ƙasar nan tana neman kuɗaɗen nan ya za a same su amma sai gashi kuma a'a ƙasar ake so a ƙara durƙusarwa a ce ta biya $3 billion ka ji ƙasar da ake neman bashi ko ba gane ba
ya batun PNID ma an ce kamar Najeriya ta ba
PNID gashi nan ta ƙara ba da dala miliyan 200 wanda nake faɗa maka Lai Muhammad da shi attorney general ɗin nan suke cewa a'a ai Najeriya ba za ta losing one kobo ba to abinda alƙali ya ce ba zan ƙara saurara ku ba sai kun aje dala miliyan 200 kuma an aje ta ka san iya magana su da ke da tsayen da sai zai shashi gida saboda haka shi Bature da kake ganin shi bai dauki bakin mutum ba ma a matsayin komi kare ya fi shi daraja
Allah ya sauke wannan ba mu da lokaci barista ba mu da lokaci kuma akwai bukatar duk ku ci wani abu sai dai kawai gaskiya ai sallama da wasu ruwa ku mai kama mu dora abba ruwa yana ta daga mun hannu mun san
assalamu alaikum
warahmatullahi to barista muna fata Allah bai da kai gida lafiya wannan Allah bai da ku gida lafiya
assalamu
alaikum kuma da akwai abubuwan faɗa sai dai ai hakuri Allah bai da kowa gida lafiya mai sauraro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na daurin boye a madadin shi Abba Haruna Idris da yake ta daga mun hannu masu sauraro shi yake hana mu ya ƙara mana lokaci amma kuma yana kokari wajen editing gaskiya kwarai da gaske muna yabawa Muzamil Ibrahim ya kasance nake cewa wassalamu alaikum.